Sau khi mà các anh được về đây, chúng tôi có sẵn những cái malam ya mana wannan nazarin ya haskaka mana mu gane inda aka fito da irin sa idan kuma hakan bai faru ba kuma da alƙawarin da Allah ya Allah ya mana mu kwata da shi dole sai da shi daga san mun shi ne
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بايعك يا انوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا غودي والله سبحانه وتعالى اتشكين دكان النئمو من ديمنا ولن دادازا اتشيمو كلد ديجيسو ba za mu iya zuwa ƙarshen su ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha daga cikin ni'imomin da ba za mu manta ba akwai ni'imar wannan gashi dai ba zazzagi amma dan uwana ne ba Kano Allah ta'ala kai ne abun godiya a farko da ƙarshe a cikin dukkanin al'amura a lokacin jin daɗi da kuma lokacin fitintunu da jarrabawa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala cikin falalarsa da rahmarsa da ni'imarsa ya ƙara mana cikin falalolinsa ya yaye mana damuwoyinmu ya shiryar da mu cikin tafarki madaidaici babban malaminmu fadilatul doktor Abubakar Jumare hafizahullah ya riga ya faɗi kwanan wata kuma ya yi shimfiɗa kuma an samu taufiƙi domin ƴan maganganun da na zo da su ɓangarori ne guda biyu ɓangare na farko tunatar da kaina da ƴan uwana ɗaliban ilimi nasihohin da suka dace da mu ɓangare na biyu kuma ɗan sharar fage da nasiha akan wannan al'amari da yake tunkara mara daɗi dangane da abin da ake so a aikata a ƙasar Nijar da kuma yanda abin zai shafe mu a rayuwarmu ta addinin musulunci da kasantuwarmu 'yan arewa da kuma yanda abin zai tasiri a rayuwarmu ta 'yan Najeriya a dunƙule gaba ɗaya. Nasiha ta farko ga kaina da kuma ƴan uwana almajirai shine mu sani cewa wannan ilimi da muke nema zaɓi ne kuma falala ce da Ubangiji mai girma ɗaukaka ya ni'imta mu da ita. Mu ringa jin wannan a ranmu muna masu godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da nuna farin cikinmu da kuma izza ba tare da jin wani ƙasƙanci ko koma baya ba domin bayin Allah da ya halitta a ban ƙasa suna da yawa amma tsiraru ne yake zaɓa ya musu irin wannan ni'ima. Abu na biyu wajibi ne ga dukkanin almajiri da yake so Ubangiji ta'ala ya ba shi ilimi mai amfani ya kuma sanya masa albarka a cikin iliminsa ya tsarkake niyyarsa. Tsarkin niyya a cikin kowane aiki da ake tunkarar lahira da shi ko ake so a samu wata manfa'a ta duniya da shi wajibi ne. Duk wanda ka ga ya tunkari aiki bai samu nasara a cikinsa ba to wannan yana da alaƙa da kalar niyyarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa a cikin mashhurin hadisin Amirul Mu'minin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu cewa innamal a'malu binniyat, wato sani dai babu wani abu da yake sa ayyuka su karbu ko su samu nasara in ba da niyoyi ba. Haka in kaga aiki ya rushe ya lalace, shi ma wannan yana da alaka da niyya. To tsarkake niyya a hanya ta neman ilimi, wannan wani abu ne na wajibi, kuma babi ne guda, mawdu'i ne mai zaman kansa da malamai suka yi magana a kansa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya yi matashiya akan hakan, yana jan hankalin almajiransa masu neman ilimin addinin da ya zo da shi cewa su tsarkake niyyarsu a lokacin neman ilimi. La tu'allimu al-ilma litumaru bihi as-sufaha, kada ku nemi ilimi don kawai ku ringa jayayya ko ku ringa buga kwakwalen jahilai da wawaye da rudar da su da fitinar da su a madadin ku shiryar da su, dora su a kan hanya madaidaiciya, amma ku firgita su ku bazama su a madadin ɗalibin ilimi ya zamanto alkhairi ga al'umma, sai ka ga an samu wata tawaga ta zama fitina ga al'umma sakamakon rudatta da wani shaitanin malami yayi. Wala litubahi bihi al-ulama, haka kuma kada ku nemi ilimi don kawai ku ringa gogayya da jayayya da ƴar ƙure da ƙoƙarin kayar da malamai a cikin al'umma, ko waɗanda suke taƙama da ilminsu, suke alfahari da ilminsu, ko babu inda fitinar ilminsu take bayyana sai a kan ‘yan uwansu malamai, su samu wannan su yi masa hujumi, su zagi wannan, su ɓata rayuwar wannan, su jahiltar da wannan, duk wanda za ka kawo musu za su ce maka ai wane jahili ne, saboda kawai sun gamsu shaitan ya ƙawata musu, kuma sun ruɗar da kansu cewar su ɗin malamai ne. Wala takhayyaru bihi al-majalis, haka kuma kada ku nemi ilimi domin ku samu wani keɓantaccen wurin zama da shi. Masu neman ilimi mutane ne masu ƙasƙantar da kai izuwa ga Ubangiji mai girma ɗaukaka, masu tawadu'u. Saban Annabi sallallahu alaihi wa sallama za mu ga rayuwarsu, za su zo waje ba ma a san su bane ba. Amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ya zo garin Makka, aka fito tararsa ana ta murna ga shugaban ƙasa ya zo, ‘yan taron nasa suka zo yana tsaye suka wuce shi suna ta neman ina yake, ba gan shi ba, sai da Abu Ubaida ya zo ya ce musu ai ga Amirul Mu'minin nan, saboda ba ta shiga da za ka gane shi ne, ba wasu masu gadi ko wani fankama da za ka gane shi ne, sai kuma aka da ana au shi ne. Ku kalli gaya ta tawadu, saboda haka kada iliminka ya zamanto kana kokawa ne wajen kafa ma kanka wani matsayi na duniya. In dai akwai ilimin, akwai albarkar ilimin, matsayi ne yake zuwa ya samu malami, ba malami ne yake fafutukar nema wa kansa matsayi ba. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, Allah ta'ala ya ce yana ɗaukaka waɗanda suka yi imani a cikinku da kuma waɗanda aka ba wa ilimi a cikinku da darajoji iri-iri. Abu na uku, ɗalibin ilimi ya zamanto yana lazumtar malamai. Lazumtar malamai wajibi ne, duk wanda ya ce zai karantar da kansa ilimi, to ko shakka babu zai rayu jahili kuma zai ɓatar da al'umma. Albarkar zama gaban malamai tana da tarin yawa, daidai da ladabin zama, ana iya samun sa a lokacin zama gaban malamai, ladabin iya magana da furta haruffa, wannan duk ana iya samun sa a albarkar zama gaban malamai. Zaka iya gane wanda ya rayu da malamai hatta ta fuskar maganarsa, da kuma wanda ya rayar da kansa shi da kansa a duniyar ilimi. Saboda Ubangiji mai girma ɗaukaka ya nuna mana muhimmancin malamai da kuma albarkar da ake samu cikin zama gaban malamai da muhimmancin girmama malamai. Da aka halicci Annabi Adam alaihi salatu wassalam, karama ta farko da aka bashi shine ya zama malamin mala'iku, kuma da ya koyar da su ilimi Allah ya ce su girmama shi. Wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li Adam. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama malamin sa mala'ika Jibril. Al-Qur'ani ya bamu labarin yanda aka koya masa ladabin zama a gaban malaminsa. Wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu. Aka ce kada kai gaggawan karanta alqur'ani kafin a gama maka wahayinsa. Kaga shikenan dole sai ya jira an karantar da shi ya fahimta, sannan ya isar da sakon. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna alaina jama'ahu wa qur'ana wa idha qara'nahu fattabi' qur'ana. Aka ce da shi kada ka ringa gaggawa da harshenka. Lita'jala bihi, dan kai gaggawar, kada ka ringa motsa harshenka wai dan kai gaggawar iya karatu. Lokacin da mala'ika Jibril yake karanta maka, ka daina bin harshensa, ka tsaya ka jira mai ya gama tukunna sai ka maimaita. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Allah ya ce mu muke da ikon da za mu tara alqur'ani a kirjinka, kuma mu muke da ikon mu yassare maka karanta alqur'ani din. Sai kaga wannan duk ishara ce da take nuna muhimmancin zama a gaban malami. Abu na biyar shine lazumtar littafi da kuma haƙuri lokacin karantar littafi ɗin. Da yawa daga cikin almajirai Allah ya jarrabe su da gaggawa, da zarar mutum ya kai tsakiyar littafin Riyadu Salihin ya samu wasu safahat masu yawa a cikin littafin Bulughul Maram, ya zo masallaci a unguwarsu an kaddamar da shi limanci, to daga lokacin sai kaga ya zama malami. Saboda yanzu yana ganin cewa ya kai matsayin tafiya kafada da kafada da malaminsa, to daga lokacin sai kaga ya ajiye karatu. Kaga mutum ya shahara ya kambama a duniya ta ilimi, amma da zaka titsiye shi a cikin rayuwarsa zaka ga ya rasa abubuwa guda biyu: kyakkyawar alaka ta neman ilimi ga malamai da kuma alaka da littafi. Kai wanda ko littafi guda biyar ba zai iya shedar da Allah cewar ya karance su a gaban malami min ghilafin ila ghilaf ba. Wannan yana daga cikin abubuwan da suka haifar mana da musibu da fucintunu a cikin addini. Abu na shida shine ɗalibin ilimi ya zamanto yana tattaunawa da malamansa da kuma sa'anninsa wani lokacin hadda na ƙasa da shi ta fuskar ilimi. Duk wanda Ubangiji Ta'ala ya bashi falala a kanka ta ilimi ya zamanto abokin tattaunawa ka ne ba tare da reni ko ƙasƙantarwa ba, zaka amfana da shi da yawa. Ga malamanmu nan su Sheikh Malam Al-Qasim Amin, sau da dama sai a bugo waya da zummar tattauna wani al'amari na duniya a minti 30 ko awa ɗaya. Ina jin ko a satin nan mun yi irin wannan makamanciyar wayar da shi, amma sai kaga kafin a gama ɗin ka samu fa'idoji da dama. Akwai sibaka, daɗewa ana yi, gogayyar rayuwa, bambancin wurin zama, bambancin kwakwalwa, sai kan kana ta tattara fawaid. Ina jin a satin da ya wuce dan uwana yayana malami na Dr. Abdulrahman ya baro Gombe yana kan hanyar shigowa Kano, ina jin mun kai awa ɗaya da wani abu akan titi muna ta waya, kuma alhamdulillah akwai fawaid. Gashi hirar tana da alaka da wasu abubuwa na duniya, ma wannan baya hana ka ji ka samu fa'idoji da za ka amfana da su ko a duniyarka ko kuma a lahirarka ko a duniyarka ta ilimi. Amma sai ka ga ɗalibin ilimi ya kawwame kansa wuri ɗaya, kowa ma kamar gaba yake da kowa, yana jin haushin kowa, shi ma yanzu yana da wani matsayi nasa a cikin al'umma, saboda haka baya buga kowa, baya zuwa harkar kowa, baya shiga harkar kowa, in ya fito yana zazzara ido, yana ɓaɓɓace rai, baya magana da kowa. To duk lokacin da ya zo ya zauna, sai ka ji iya tunaninsa kaɗai yake bayarwa. Duk inda ka kai da tunani da basira lokacin da ka fara magana, ba lokacin ko mutane wasu za su daina wannan tunanin naka, za su daina wannan basirar taka. Sai ga ɗalibin ilimi yana ta blanda a cikin al'amura na ilimi ko a cikin al'amura na tahalilin rayuwa. To ya kamata a ce ɗalibin ilimi ya zamanto yana da wayewa, yana da exposure, yana da gwagwarmaya, yana da shige da fice, da iya mu'amala da mutane manya da makamakaita da ƙanana. To a lokacin sai ka ga yana rayuwa wani very flexible, abin sha'awa, duk abin da zai magana a kai sai ka ga an samu fa'ida a cikinsa. Abu na bakwai, ɗalibin ilimi ya zamanto aikinsa shine iliminsa. Ba wata albarka a cikin ilimin da ba a aiki da shi. Ba wata albarka a cikin ilimin da ba a aiki da shi. Ana samun kowace albarka ce cikin aiki da ilimi. Duk aikin da ya rasa ilimi a cikinsa za ka same shi ba shi da albarka. Haka duk ilimin da ya rasa aiki za ka same shi ma ilimin ba shi da albarka. Dole ne sai an haɗa tsakanin abubuwa guda biyu. Aiki baya yiwuwa sai da ilimi. Haka ilimi baya zamantowa ilimi sai da aiki. Waɗannan abubuwa guda biyu su ne suke gina rayuwar ɗan adam, suke sa albarka a cikin rayuwar ɗan adam, suke sa ɗalibin ilimi ya zamanto nutsatse da tijo. Amma duk ɗalibin ilimin da duk yanda ya tara ilimi baya aiki da shi, sai ka ƙare masa kallo za ka ga ya rasa nutsuwa, ya rasa cikakken hankali, ya rasa kima a cikin al'umma. Kowa zai iya jararsa, abokin wasan kowa ne, yayi wasa da yara, yayi wasa da manya, yayi wasa da maza, yayi wasa da mata. Saboda Allah ya cire kwarjinin ilimi a tare da shi. Haka duk mutumin da zai zo aiki, aiki kawai yake yi, babu ilimi a cikin aikinsa, ya zamanto irin nasara kenan. Waɗanda su aikin suke yi babu ilimi, sai taƙamar ilimin ba sa nemansa. Wanda kuma yake da ilimin baya aiki da shi, rayuwarsa ta yi kama da ta Yahudawa, waɗanda ga ilimin amma kuma ba sa aiki da shi, suka zamanto al-maghdubi alaihim, waɗancan kuma suka zamanto ad-dallin. Saboda haka ɗalibin ilimi ya zamanto yana haɗa aiki da ilimi, sai ka ga rayuwarsa tana canjawa. Akwai abubuwan da da kana yi kafin ka zamanto ɗalibin ilimi, amma lokacin da ka fara neman ilimi, ka sa ilimin nan a cikin rayuwarka ya fara tasiri, akwai abubuwan da in an ce zo kai ba za ka iya yin sa. Yanzu wani ba ruwansa nan wajen, zai fito ta nan wajen da rakensa yana ɓantara, yana tafiya yana zubarwa, yana girarsa yana fesar da yawo, shi wannan fashion ne a gare shi. Amma ba za ka samu ɗalibin ilimi da irin wannan ba gidajiyar ɗabi'ar ba, ilimin ba zai bashe wannan ba. Yanzu wani nan ba ruwansa zai fito daga shi sai singileti, sai ɗan three quarter ɗinsa, yana ta zagaye unguwan nan, ba abin da ya shafe shi. Amma wanda ya samu ilimi ya masa tasiri, ga zai iya wannan. Wani zai zauna a majalisa ai awa biyar da shi ana ihu na musun siyasa da rayuwa, ba abin da ya shafe shi. Amma ɗalibin ilimi ba za ka same shi cikin wannan shiriritar ba. Abu na tara, muhimmancin lokaci. Babu wani abu a rayuwarmu da Ubangiji Ta'ala ya yi mana kyautarsa mai daraja sama da lokaci. Domin duk abin da ka rasa shi a cikin lokacinsa, ka rasa shi kenan har abada ba zai dawo ba, asara ce da ba a maye gurbinta. Shi yasa za ka ga akwai ibadu da Ubangiji mai girma ɗaukaka yake tsara musu lokaci, ba don komai ba, saboda ka gane muhimmancin lokaci. A sati kana zuwa sallar Juma'a, aka ce ka je sallar Juma'a saboda ka san muhimmancin lokaci. In ka yadda ka rasa sallar Juma'an nan, har ka koma izuwa ga Allah ba ka da wani abu da zai mai maka gurbinta. Ta yi asarar da ba a iya mai da gurbinta. Majalisin nan duk sati ake yinsa. In ka yadda ka kasa zuwa wannan satin, to har ka koma izuwa ga Allah ba ka da wani abu da zai mai maka gurbin asarar da kai da fa'idojin da ka rasa. Shi sa ɗalibin ilimi ya zamanto ya san muhimmancin lokaci, kuma ya tsara wa kansa ayyuka, ya taƙaiwata wa kansa wasu larurori, don inda ya zamanto ba ka da tsari a cikin lokaci, to ba za ka amfana lokaci ba, komai za ka yi shi ta ci barkatai ne. Komai naka ya zamanto yana da tsari, daidai da wannan wayar hannun ya zamanto tana da tsari, ka san lokacin da kake buga waya, ka san lokacin da kake mantawa da waya, don ka amfana da wani abu, domin awa 27 ba awa 24 ba, a ƙara maka awa 3 akan 24 da kake da ita, ba za ka ishe ka gama dube-dube da cankwala-cankwala a cikin wannan wayar ba. Don haka ne ka bata kulliyar ka, me za ka amfana da shi? Za ka amfana da komai ba. Abu na 10 wanda shi zai ja mu zuwa ga abinda ɗan uwa Malam Dr. Abubakar Jumare ya yi ishara a kansa, shi ne ɗaliban ilimi ya zamanto suna da nutsuwa wajen tunkarar abubuwan da suka zamanto sun tasowar al'ummarsu bil'umum. Sau da dama abubuwa sukan taso a cikin al'umma, ba a haɗuwa a haɗa tunani a samar da nutsuwa da wata matsaya guda ɗaya, sai kowa ya samu wata wujiha, li kulli wujhatin huwa muwalliha, kowa ya samu wata wujiha da zai tsaya a kansa a cikin ɗaliban ilimi, wanda kuma wannan abin sai haifar da fitintunu da saɓani iri-iri. Kuma abin nan da aka samu saɓani a kansa mai wucewa ne, ko kuma rayuwarku da abin da ke alaƙa da ku da juna na ilimi tabbatacce ne. Misali akan wannan shi ne, ka duba ka ga yanda halinmu yake kasancewa a ƙasar nan, halinmu na almajiran ilimi, a duk lokacin da aka ce maka al'amura na siyasa sun taso. Mu muke saɓani da junanmu, mu muke janyowa ɗalibanmu su zage mu, su rena mu, mu muke zubar da kwarjininmu, saboda me? Rashin haɗa tunani waje ɗaya, har an kai matsayin da yau a Najeriyance a lokacin siyasa jahilai su suke nuna wa malamai alƙibla a matsayin malam, a madadin malamai su za su nuna wa jahilai alƙibla. Kuma siyasan nan da al'amuran shugabancin nan na malaman nan ne fa. Kanat banu Isra'il tasusuhumul anbiya, banu Isra'ila Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ƴan siyasar su ne annabawansu. كلما هلك نبي خلفه نبي اخر, duk sanda aka ce wani annabi ya rasu, to wani annabi ne zai maye gurbin sa, shine shugabanni. Haka idan ka kalli tarihin addinin musulunci da Allah ta'ala yake cewa wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard, ka kalli yanda ubangiji mai girma daukaka ya bawa al'ummar musulmi makana da shugabanci da jagoranci a ban kasa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai bar duniya ba sai da ya zamanto duk wani gari da yake cikin kwazazzaban Larabawa ba inda hasken musulunci bai shiga ba, ba inda manzo Allah bai tura gwamna ya kafa shugabanci a garin ba. Haka garuruwan da suke gefe irin su Bahrain, hatta garuruwa na manya-manyan masu sarauta sun yarda da cewa musulunci ya samu izzar da ba za su iya jayayya da shi ba. Ku kalli irin su Hiraqal da irin su Muqawqis, Amirul Iskandariya, Amirul Misr na wannan lokaci din, da Asama sarkin Habasha bayan rasuwar Asamata Najashi, sarkin Habasha na wancan lokacin, yanda suka rubuto Annabi sallallahu alaihi wasallam takadda ta neman zaman lafiya da yarjejeniyar su ba za su taba shi ba, su ma da Allah ya hakuri kada ya yake su, amma duk abin da yake bukata za su rayu da shi. Ku kalli yanda Yahuda suka koma karkashin jizya saboda izza ta musulunci. Haka abin ya faru zamanin Sayyidina Abubakar. Ku kalli yanda ya hada komandojin yaki, runduna ta Abu Ubaida ibn al-Jarrah, runduna ta Khalid ibn al-Walid, suka shiga suka bude manya-manyan garuruwa har Sham, sai da suka je suka fara cin gaffanta suna kafa musulunci da shugabanci na musulunci a wajen. Ku kalli yanda zamanin Sayyidina Umar dan Khattab, irin futuhatin da aka samu. Sayyidina Umar bai bar duniya ba sai da aka kira sallah a masallacin Baitul Maqdis. Aka mamaye Sham, aka mamaye Misr, ya kafa Amr ibn al-As ya zamanto shine babban gwamnan Misr, ya ci Farisa, ya ci Rum, ya karya Kisra, ya karya Kaisar, ya maida su dauloli na addinin musulunci. Haka Sayyidina Usman ibn Affan ya dora a kai. Ku kalli irin administration da Sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan, halifa musulunci na shida, ya kafa, da yanda musulunci ya ringa fantsama, ya ringa yaduwa a duniya, ya shiga kasashen Turai, daulolin Andalus, aka kafa musulunci a wajen, kasashe irin su Pakistan, irin su Bukhara, irin su Ramses, duk aka je aka kafa musulunci a wajen. Uzbekistan, Pakistan, China, duk a wannan lokacin ana maganar shekara 56, shekara 57 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallama. Ku kallo yanda suka tsallako ruwan Nilu, suka zo Baitul Qasid, suka shigo biladu Ghana a ƙarƙashin jagorancin komandan yaki Uqba ibn Nafi', wanda wannan albarkacin ne ya malalo mu har mu ma muka shiga musulunci a farko. Tarihin musulunci ya zo ƙasashen mu, irin ƙasashen Chadi, Sudan, Tunisia, Morocco, Mali, wasu gaffa na Najeriya kamar garuruwan su Borno, da irin kasashen Ghana, da irin kasashen Togo, da kasashen Benin, da kasashen Burkina Faso, musulunci ya shigo waɗannan kasashen tun ƙasa da shekara 60 bayan hijira. Aka kafa daulolin musulunci. Wannan tasirin na mujaddidi Sheikh Usman Ibn Fodi da kuke gani ba wai iya tasiri bane na taufiki da Ubangiji Ta'ala ya bashi, akwai taufiki din, amma abun a jinin sa ne, domin yana cikin jikokin Uqba ibn Nafi'. Daya ne daga cikin jikokin ƴaƴan Uqba ibn Nafi', sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya fito daga zuri'ar gidan Usman Furo, wanda dan Uqba ibn Nafi' ne, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama, kuma shi Uqba din nan surukin gidan Annabta ne, domin yana auren Safiya ƴar Ja'far ɗan Abu Talib, Baqurayshiya, Bahashimiya, Sharifiya, kuma ƴaƴansu biyar da Uqba, kafin ya zo Mali ya auri ƴar sarkin Mali, ya haifi ƴaƴa guda shida da ita, Muhammad, Abubakar, Umar, Usman, Ali da Fatima Shaflo. To Usman ɗin nan da ke cikin ƴaƴansa, Sheikh Usman ɗan Fodiyo jikansa ne na goma, kaje ka bi tarihi. To ku kalli yanda Ubangiji mai girma ɗaukaka ya buɗa a hannun mujaddadi Sheikh Usman ibn Fodiyo, ya zo ya kafa musulunci, ya yi tajdidul Islam, musulunci ya samu makana, aka kafa dauloli da duk inda ka shiga ka gansu a ƙasashenmu za ka ga cewa lallai akwai wani haske na addinin musulunci a ciki. To wannan shi ne fa musulunci, wannan shi ne matsayin musulmi. Mu muke da makana, mu Allah ya wa alƙawari, kuma ya cika alƙawarinsa cewa la yastakhlifannahum fil ard, irin yanda ya ba banu Isra'ila mulki a ban ƙasa, ya ba mu mulki a ban ƙasa, amma ya akai mulkin yake zurarewa a hannunmu. Ɗabi'ar mu ce, halayyar mu ce, mantawa da asalinmu ne da kin yin aiki da asalinmu, shi yasa ake cin mu ta kowane ɓangare. Wannan al'amari da yake tunkarar mu cutarwa ne a gare mu a matsayinmu na ƴan arewacin Najeriya. Tunda aka dawo demokuraɗiyya, tsarin demokuraɗiyya a ƙasar Najeriya a shekarar 1999, zuwa yau da muke cikin shekara ta 2023 wanda shine ake maganar an yi jamhuriya ta shida kenan. Obasanjo ya yi jamhuriya guda biyu, ‘yar Adua da Goodluck idan ka haɗa su jamhuriya guda biyu, shugaba Buhari da ya tafi kwanan nan ya yi jamhuriya guda biyu, yanzu kuma wannan ya fara farkon jamhuriya ta bakwai. To tun da dimokuraɗiyya ta zo, babu wani abu guda mai suna da ya amsa sunansa na alkhairi da ya shafi arewacin Najeriya. Kowane juyi da kowane zubi idan an yi, da gumunmu ake yi, da ilminmu ake yi, da yawanmu ake yi, da gwanintar siyasarmu ake, amma son zuciyarmu yake sanyawa muke gayyato makanmu makamin da yake halakar da mu a dimokuraɗiyya. Obasanjo shekararsa 8, babu abin da ya face makircin yanda arewa za ta koma baya da kuma yanda za a rushe arewa. Allah ya ji kan shahidu sunna Sheikh Ja'far Mahmud Adam, ku je ku saurari hudubobinsa tun daga shekara ta 2001 zuwa shekara ta kusan 2005 zuwa shekara ta 2006, za ku ga abubuwan da Malam Ja'far ya ringa kira a kai, yana ɗaga murya, yana zubar da hawaye kamar zai furzar da zuciyarsa saboda damuwa. Yau ga sunan suna faruwa miraran, ana bin su hutsa bayan hutsa. Matin da al'ummarmu ba mai kulawa ba ce ba, wani magani yake ya fiye takurawa, wani magani yake shi ya janyo wa kansa mai ruwanka ai da kayi shiru, wani magani yake kaza. Mutane masu damuwa da damuwar al'umma. Bayan shuɗewar mulkin Obasanjo a ƙasar nan, shugaba Umar Musa Yar'adua Allah ya ji kansa ya hau, ya zo da tsare-tsare, amma bai samu dama ba, musamman saboda larura ta rashin lafiya da ta same shi a ƙarshe-ƙarshen kwanakinsa na duniya. Aka ɗauro aka cikwikwiyo mana fitina ta Boko Haram, wadda fitina ce babu wanda bata girgiza a cikinmu ba, kuma babu wanda a cikinmu muraran wanda a cikinmu ba a halatta jininsa ana nemansa a kashe shi ba. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Fitinar Boko Haram ba sai mun fito mun faɗi irin illa da koma baya ta kowace irin fuska da ta wulla mu a ciki ba. Fuskar tattalin arziki, fuska ta iliminmu, fuska ta tarbiyyar al'ummarmu, fuska ta dusashe hasken musuluncinmu. Fitinar Boko Haram ta taɓa imanin al'umma. Wallahi ban san adadin mutanen da suke bugo min waya wai suna tambayar da Allah karamaka Allahu yaya hukuncin ka a ɗan rage gemu saboda halin da ake ciki, in ka je checkpoint sojoji suna zazzare maka ido ko sai an maka kaza saboda kaza. Fitinar da za ta raba ka da simar ka ta addini, wani wace irin fitina ce? Duka karɓar maganin bindiga na bokaye da masu sihiri da kaza ba irin abin da ba a gani ba. Ka je ka ga yadda aka ɗaiɗaita Biladu Borno, wanda kowa ya san ƙasar Borno da tasirinta a cikin addinin musulunci. Duk inda aka ce maka Borno, abu na farko da yake fara zuwa zuciyarka shine Alƙur'ani. To ku je ku ga yadda aka ɗaiɗaita mahaddata Alƙur'ani, kuma Alƙur'anin nan yana cikin galibin garuruwan da aka ɗaiɗaita. Galibinmu iyayenmu da kakanninmu sun fito daga cikin waɗannan garuruwan ne, domin alhamdulillah mun fito daga cikin jikokin alarammomi, wasu sun fito daga Kwandika, wasu sun fito daga Gamboringala, wasu sun fito daga Goza, wasu in ka je ka ji tarihin wannan garuruwa za ka san alaƙarsu da Alƙur'ani. Kai ko fitinar Rabih da aka yi a Maiduguri, wadda ta taɓa Alƙur'ani, ta taurata alarammomin Alƙur'ani, ba ka kai wannan fitinar ba. Domin fitinar Rabih wani lokacin za ka ga cewa alkhairi ce ga al'umma, domin a lokacin alarammomi ɗin hijira suka ringa yi, suka je suka yi ta kafa sansaninnuka da garuruwa, suka ci gaba da yaɗa Alƙur'ani a inda a da ɗanɗanin Alƙur'anin bai kai ba. Amma wannan fitinar sai ta hana fita ko ina, ta ringa kashe al'umma a inda suke, ta lalata masarautu, ta hana kowa sakat. Sai da muka kwashi shekara 9 zuwa 9 muna ɗanɗanar kuɗarmu a cikin wannan fitinar. Wuraren shekara ta 2016, shekara ta 2017 fitinar ta fara ƙasa. Alhamdulillah muna ganin nutsuwa ta zo, lokaci ya zo, wala'alla yanzu arewa ba fa nema take yi ta ci gaba ba, arewa yanzu abin da zai tada komatsarta take nema. Guraben da ta rasa su muke neman ya za a yi a cike gurbinsu. Sai kuma fitina ta banditry ta fito, ta zo ta ƙara mai da mu baya. Daga Kano zuwa Abuja kilomita 360, sai da aka shekara 5 a ƙasar nan ba mutumin da yake samun kwanciyar hankali ko iyalansa samu kwanciyar hankali in an ce masa ya kama hanya zuwa Abuja. Ga irin su Malam Abdulrahman nan suna Madina, za mu yi waya da su, ni ban san sa na Malam Abdulrahman mai kira da shi, ce min wai malam a haka kuke bin hanyar nan. Duk wani masoyinka hankalinsa a tashe yake, kuma waɗanda suke wannan abin da sunan ƴan uwanka ne Fulani, yaranka suke ji, kuma suna takamar su ma musulmai ne, suna takamar kaza, sun yi ƙarfin da sun gagari kowa. Saboda haka duk wani abu da za a kawo maka a arewacin Najeriya don ya zamanto shi ne ci gabanka, to sai amfani da wannan fitinar, sai a yi dabatin ɗin, sai ai kuɗin da ake kashewa arewa, kuɗin a samar mata da tsaro ne da zaman lafiya. Saboda haka ku da kuke neman tsaro, kuke neman zaman lafiya, ku gaya min yaya halinku zai kasance a ciki, kuma ku buƙaci tituna, ku buƙaci makarantu, ku buƙaci lafiya, ku buƙaci kaza. Kuma kuna da wakilan da suka fi kowane wakilai yawa a majalisa. Kuna da ma'aikatan gwamnatin da suka fi kowane ma'aikatan gwamnati yawa a ƙasar nan. Kuna da malamai, kuna da sarakuna, kuna da ƴan boko, kuna da ƙarfin samari madaka ƙato waɗanda za su iya zubar da gumunsu don su gina kansu. Amma duk gaba ɗaya an zamanto taron tsintsiya, babu shara. To yanzu kuma arewan ake so a ƙara tunkara. Musulunci da aƙidar mu ta Ahlus Sunna wal Jama'a tana da ƙa'ida da ta ɗora mu a kai. Idan aka ce shugaba ne wannan, yana zaune a kan wannan kujera tasa ta shugabanci, a musulunci da aƙidar mu ta Ahlus Sunna yi masa huruji haramun ne, fito na fito da shi haramun ne. Amma idan aka samu matsala, wasu suka yi hurujin, suka yi fito na fito, suka zo suka ɗage wannan shugaban, suka ingije shi, suka kifar da shi, wani ya tsare kan kujerar, to kuma aƙidar musamina wa bana, wa in ta'ammara alaikum abdun habashi, ba mu da wani abu da ya rage illa mai mubaya'a. Cewar baka yadda ba, cewar a ƙara kifarwa wani ma sabon kurujin ne mai zaman kansa, shi ma wannan wani sabon kuruji ne mai zaman kansa. To ku fahimci wannan ƙa'ida, mu fara fahimtar wannan ƙa'ida, sannan sai mu kalli ƙasar Nijar. Mai waƙa yana cewa Najeriya, Najeriya, Najeriya da Nijar duka ɗaya suke, kuma wannan haka yake. In dai kai ɗan arewa ne, Kano, Sokoto da abin da yake tare da ita, don in na ce maka Sokoto ina nufin Zamfara, Kebbi, wani ɓangare na Neja, in na ce maka Kano ina nufin Kaduna, ina nufin Katsina da wani ɓangare da yake tare da ita da Jigawa, in na ce maka Bauchi ina nufin tun daga nan zuwa Gombe, Adamawa, Maiduguri da makamantansu, waɗannan garuruwa da suka zagaye arewa. Zai wahala ka sa na'ura ka jera mutum 10 a cikin waɗannan garuruwa ɗin waɗanda za ka ja jininsu ya bambance maka DNA na ɗan Najeriya da ɗan Nijar, face a duk mutum 10 sai ka samu mutum 7 da yake da jinin Nijar. Al'umma ce guda ɗaya, ƴan uwan juna ne, ɗaya kenan. Abu na biyu, ƙasar Nijar ba yawan al'umma gare ta ba, ba na tunanin cewa gaba ɗaya al'ummar ƙasar Nijar sun wuce mutum miliyan 18. A shekarun baya na san mutum miliyan 11 ne zuwa 12 kaddara an ta haihuwa. Amma a duk Afrika babu kasar da ta kai ta fadin kasa. Abu na uku, kasar Niger. A duk Afrika ba ka da kasar da take da rinjaye musulmai irin kasar Niger. Domin malam ya faɗa dazu. To ba maganar musulmai sun fi yawa ba, a'a. Magana ce ta 97% na mutanen kasar Niger musulmai ne. 3% din da ba musulmai ba baki ne. 3% din da ba musulmai ba baki ne. Mun gane wannan? Baki ne da suka shigo kasar. Amma 97% na al'ummar kasar Niger duk musulmai ne. Na zauna a Niger shekaru ba adadi. Na san gefanta, na san lungunanta, tana da state guda 8, duk state ɗinta guda 8 ba state ɗin da ban je na zauna ba. Ka ɗauka tun daga nan kusa da magaram ita ce ni Zandar, Maradi, Tawa, Doso, Kwanni, Niamey, Agadez, Tillabéri. Da Niamey, na faɗi Niamey guda 8. Ba inda ban je na zauna ba. Bana mantawa a shekara ta 2010 ina gidan radio na Bonfere muna karatu da ni da wani dan uwa malam Salah yana nan a Jami'atul Imam a Riyadh yanzu a cikin yake karatu ina jin zakaran gidanin shi ko a social media aka wanda yake karatu a Sana TV ne karantar da sarki din Abdul Aziz Salah to a lokacin wani tafsiri muke yi alarabban mu guda daya zai ja baki ni zan yi tafsiri da Hausa in na gama fada da Hausa shi kuma zai fassara da zabarmanci haka muke tafsirin to muna cikin program a gidan radion Bonfere aka yi juyin mulkin shugaba da Tanja ranar Alhamis wajen karfe 4 na yamma ina tuna wannan abu na hudu a karamar fahimta ta da al'ummar kasar Niger da Niger gaba daya ban taba ganin wata kasa da mutanen Niger suke girmamawa suka dauke ta role model din su ba suke kwaikwayenta suke jin tayayar su ce sun yi amanna da ita sun mika wuya a gare ta sun yadda da ita sun amince da ita irin kasar Nigeria ba su da role model da yace Nigeria abu na biyar baka san wata kasa guda daya da take bunkasa tattalin arzikin Najeriya a dunkule kuma take bunkasa tattalin arzikin arewacin Najeriya a kebance irin kasar Niger ba ba za ka iya kirge adadin biliyoyin nerori da suke yawo tsakanin Najeriya da Niger a awa 24 kowace rana ba kafin a rufe bodoji a shekara ta 2015 a baya a duk satin duniya sama da trailer ta kwamba wacce take fito da kaya na fito sama da trailer 500 zuwa 1000 duk satin duniya sai ta ratso titin Niger ta shigo Kano ta aje kayayyakin yan kasuwa In aka ce maka yau ranar aiki ce tun daga farkon bodan Niger har izuwa tsakiyar kantin kwari a kantin Kano sama da mutum miliyan 5 suna cin abinci. Arziki yana wadata ta hanya. Sannan ka je ka tambayi Shabdi Kwamba shugabannin da suke kula da motocin Kwamba a kasuwar kuka da take kofar ruwa a Kano. Ko a filin ɗantata da yake kofar mazugal a Kano ko a wurare irin su kasuwar kofar Wambai da take garin Kano ka je ka ga yanda ake loading kayayyaki irin dukiyoyi da kullun ta Allah mutanen kasar Niger suke zuwa su siya a arewacin Najeriya su jibga su shiga ta bodar Daura ko ta bodar Mai Aduwa ko ta bodar Mai Gatari ko kuma su bi ta hanyar garuruwan nan na Gaidam kasar Yobe ko Maiduguri arziki ta ko ina yawo yake. To dakatar da wannan zirga-zirga ta arziki ba karamar musiba bace ga al'ummar arewacin Najeriya da 'yan kasuwar ƙasar Najeriya, arewacin Najeriya. Abu na biyar, tunda Allah ya kafa ƙasar Nijar a duniya, ya kafa ƙasar Najeriya a duniya, ba su taɓa samun saɓani ba, ko na cacar baki. Kuma ka je ka karanta a tarihi, lokacin yaƙin Biafra, irin taimakon da ƙasar Nijar ta bayar ga Najeriya na makamai da sojoji da ta tare iyakokin arewacin Najeriya, kada a zo a ce mu da yaƙi. Kaje ka duba, kaje ka tambayi masana, za su gaya maka wannan. Da fitinar Boko Haram ta zo, ƙasar Nijar tun kafin fitinar ta fantsama wajenta tana jin cewa abin da yake faruwa a Najeriya ita yake shafa. Ku tuna yadda ta ringa ƙoƙarin tare iyakokinta da taimakawa wajen an kawo ƙarshen wannan fitina ɗin. Kuma tana daga cikin ƙasashe na Afirka da suka ringa kira a zo ai tahaluf, a haɗa kai, a haɗa kai, don a ga yadda za a kawo ƙarshen wannan ɓarna ɗin. Duk ɗan Nijar ɗin da kace masa taho Najeriya, yana jin kagayace shi wata ƙaramar umara. Murna yake yi, farin ciki yake yi, saboda yana ganin ya zo ƙasar da a nan ne zai samu kwanciyar hankali da ƙauna. To yau wannan ƙasa, wannan aminiya tamu, wannan ƙanwa ta ƙasar Najeriya, wannan abokiyar neman arziki, ita ce ake so a farma da yaƙi. Wannan yaƙin kun san dai fitina ta yaƙi, in ma ba ku santa ba, to ku je ku binciki ƙasashen da suka shiga cikin yaƙi. Shekara 12 ana yaƙi a Syria, tun daga 2011. Akwai ƙauyukan da ƙeraye sai da aka nema aka rasa a Syria, domin in za a kansu saboda tsananin yunwa sai an babbake su an ci. Sai an babbake su an cinye su, su mutane suke ci. Saboda fitina ta yaƙi, yau Syria ta ɗaiɗaice, ta lalace, ba ta da komai. Ku je ƙasashe irin su Emirates, ku je irin su India, ku je ku ga yanda 'yan ƙasar Syria suka zama sadakar yalla. Suke yawo suna bara, mataye afifat, kamammu masu imani. Amma a yau sun fantsama duniya, suna yawo saboda musibar yaƙi, suna neman abin da za su ci. Yaman, wa ma adrakum ma Yaman, ku je ku ga yadda fitinar tumɓuke mulki ta ɗaiɗaita ƙasar Yaman. Duk irin abin da ƙasashe maƙotan Yaman, musamman yaya babba ƙasar Saudiya, ta yi ta ƙoƙari ta lallaɓa Abdullah Saleh a zauna lafiya, kada fitina ta ɓarke a ƙasar Yaman, da alƙawarkan da ta yi masa, kuma ta masa alƙawari, ta cika masa alƙawari, haka ne aka rama kala ko ba haka ba, ta ba shi duk abin da za ta ba shi. Kaga an ɗauki shugaban ƙasa na wata ƙasa, an zo an ba shi gidan zama a ƙasrul mulk, presidential villa, irin ƙasa ta Saudiya, diddan ƙasar Yaman ta zauna lafiya. Amma aka samu miyagu 'yan ƙarƙashin ƙasa, tunda Abdullah Saleh ya escape ne ba ƙasar Saudiya, da zumar zai je ga likita a ƙasar Dubai, daga dabar ƙasar Dubai ba a Ankara ba, kawai sai aka je shi ya ɓulla Lebanon, ya je ya zauna da 'yan Shi'a. Tun daga wannan lokacin da ƙasar Yaman ta shiga cikin musiba har izuwa yau, ba wai musibar ƙarewa ce ba, a'a, sabon scenario aka ɗauko, wata ƙasar ce ta ɗauki wani yaƙin, shi ne kafafen yaɗa labarai suka ɗauke idanuwansu da kan ƙasar Yaman. Amma ku je ku ga yanda Yaman ta koma. Shi kansa Abdullah Saleh, lokacin da ya koma ƙasar Yaman, a satin da za a tare kwambo ɗinsa a harbe shi, da ya je ya ga yadda Yaman ta ɗaiɗaita, gine-ginen Yaman suka rushe, wa hiya khawiyatun ala urushiha, sai da ya zubar da hawaye, yana kan hanyar sannan da zo yayi wa 'yan ƙasa jawabi da neman gafara, ya tona asirin waɗanda suka yi ƙulla wannan makircin, suka afka shi. Su ɗin dai suka tara hanya, suka buɗe wa kwambo ɗinsa wuta, suka kashe shi. Wannan duk yana daga cikin fitina ta yaƙi. Ya 'yan uwa, ku kalli 'yar uwanmu ƙasar Sudan. ku kalli ƴar uwan mu ƙasar Sudan, wai a ce kokawar da ake yi mutane ƴan tawaye da babu Arabu babu Boko, ummatul harbi wal qital, ba abin da suka sani sai kashe mutane, wai yau su suke kokawar sai an ba su ƙasar Sudan sun jagorance ta, dame da me za ku jagorance ta? Yanzu fitinar ta kai matsayin da ajiyajiyan nan sun karɓi iko da yankin Darfur, sun kwace yankin Darfur yana ƙarƙashin kulawarsu. Ku kalli yadda komai ya dakata a ƙasar Sudan, musamman babban birnin ƙasar Khartoum, sun lalata airport, rada ba ta iya abin nan. Ga malam nan awanka nawa daga Saudiya? Awa huɗu muke in za mu je Saudiya, amma tun daga birnin sai ka yi awa takwas, awa tara.
Daga Doha zuwa Abuja kusan awa tara.
To, awa tara. Saboda zagaye sai ka bi Eritrea, ka bi Somalia, ka bi Sierra Leone, ka yi kaza, saboda mugun zagaye. Tun daga bayan ƙaramar sallah, saboda gaba ɗaya airport ɗin ma sun yi destroying ɗinsa, markazin siha sun yi destroying ɗinsa, babban bankin ƙasar an lalata shi, al'ummar Sudan yanzu abinda za su ci abincin gagararsu yake. An ɗaiɗaita ƙasar Sudan saboda fitina ta me ta yaƙi. Yaƙi fara shi abu ne mai sauƙi, amma ba wanda ya san ranar ƙarewarsa ko kuma aƙibarsa, ba wanda ya san wannan. Kuma a zamanin shugaba Abacha, ya kamata Najeriya ta tuna an samu kuma tankwacin wannan, an yi juyin mulki a Liberia. Shugaba Abacha ya yi duk abin da zai yi ya ga ya kwace mulki daga hannun sojoji, an dawo da shi hannun dai demokuraɗiyya. An yi amfani da irin su Charles Taylor, ba irin kuɗin da Najeriya ba ta kashe ba, ba irin sojojin da ba ta tura ba, amma ƙarshe ba irin sojojin da ba su rasa rayukansu ba a wannan lokaci ɗin, kuma haƙa ba ta cimma ruwa ba. Da haka mu abin da muke kira ga masu shugabancinmu a wannan ƙasa, alhamdulillah muna godewa Allah kuma muna kyauta zaton suna jin yaren da muke magana da shi cewar su dubi girman Allah. Saboda musulmai ne, musulmai ne, musulin musulin suke, to ku dubi girman Allah, Ubangijin da ya saukar da addinin musulunci. Ku dakatar da wannan fitinar, kar ku shige ta. Duk wani mataki da za a bi na sulhu, a bi ƙasar Nijar ta zauna lafiya. Chadi, shekara biyu baya da suka wuce, an kashe shugaban ƙasar Chadi a kan mulki. Ɗansa ya hau, yana riƙe da ƙasar, ƙasar ta samu zaman lafiya, ba ka jin wata abin nan. Yau ga shi ma shi ne mai shiga tsakani a cikin wannan rigima ɗin. Shi ne shugaban ƙasa guda ɗaya tilo da ya zo taron ECOWAS a kwana shida baya da suka wuce. Aka wakilta shi je ƙasar Nijar, ya gada da tsohon shugaban ƙasar Nijar Muhammadu Isufu, ya gada da shugaban mulkin sojan na yanzu, ya gada da hanɓararren shugaban ƙasa Muhammadu Bazoum. Yau shi ne ma mai shiga tsakani. To ku kwaikwayi abin da ya faru a ƙasar Chadi. Yanda Chadi ta zauna lafiya, to ku ɗauki waɗannan hanyoyi ɗin da waɗannan yarjejeniyoyi ɗin, kada a yarda Nijar ta shiga cikin fitina. Domin idan Nijar ta shiga cikin fitina, fitinar ba ta Nijar ba ce, ta Najeriya ce. Fitinar ba ta Najeriya ba ce, ta al'ummar arewacin Najeriya ce. To ku tausaya mana. Yaƙin Ukraine, ku yi haƙuri, an nuna min lokaci ya yi, wannan ita ce gaba ta ƙarshe. Yaƙin Ukraine da Rasha, kowa ya san yaƙi ne na ɓangarori guda biyu, Turawan yamma da waɗannan Turawan na gabas na Rasha. To a ɗabi'ar Turawa, tunda su sun gwanince da yaƙi, Allah ya buɗe ƙwaƙwalwarsu, sun san wato psychology na ɗan adam. Ba sa yaƙi gaba da gaba, saboda yaƙi gaba da gaba, yanzu idan na kama ka da kokawa, mutane suna kallon mu, kana kayar da ni na zube, ina kayar da kai ka zube. To ba sa wannan ƙasa suke samu su launching yaƙi. Dalilin da yasa aka yi launching yaƙin Isra'ila ne, aka launching ɗinsa Afghanistan. Kowa ya san wannan. To yanzu yaƙin Rasha da Ukraine, Rasha da ƙungiyar NATO suna ta neman ina za su je su yi launching ɗin yaƙinsu. an harari Mali, an ga ba za a samu abin da ake so ba. An harari Burkina Faso, an ga ba za a samu abin da ake so ba. To yanzu tsoron mu kada a dauko wannan yakin a zo a yi launchin din sa a kasar Sudan, a kasar Niger. Ana tunanin yakin Sudan kamar yakin Rasha ne da Ukraine, amma tsarinsa da gudanarwarsa bai kai ka ambace shi da wannan ba, domin ƴan ƙasa ɗaya ne, al'umma ɗaya ce take yakin. Yanzu kuma a'a, ƙasashe ne, wasu za su ware nan gefen, wasu su ware nan gefen, a zo a haɗu a wata mu'araka guda, a wani maidan guda ɗaya a launching ɗin yakin. Shi ne bambanci. Kaga tun yanzu Mali ta ware, Burkina Faso ta ware, wace ce ta ware sun ce za su taimaki Niger, ECOWAS da abokanan tahaluf ɗinta sun dage sai sun dawo da bazum. To kaga yanzu an samu ɓangarori guda biyu. Kawai ina ake nema maidanul ma'araka? To ita ce ƙasar Niger ɗin. Sannan abu na biyu, ƙasashen Amurka da Faransa da Ingila ba su ne NATO ba? Tuni sun goya baya, sun nuna goyon bayansu da ƙasar ne, da ƙasashen ECOWAS. A jiyan nan ƙasar Rasha, ministan tsaron ƙasar ya fito yana maganar cewa zaman lafiya shi ne in ma ECOWAS za a bari ita kaɗai ta je ta yi abin da ta ga dama a Niger, ta je ta yi abin da ta ga dama. Amma yana gargaɗin waɗannan ƙasashe na Turawa, sa bakinsu ko sa hannunsu ba zai haifar da ɗa mai ido ba. Wannan kuma kamar amsa goren gayyata ne yake yi a kiran da shugaban mulkin soja na Niger yayi, yana neman Rasha don Allah ta zo ta sa hannu ta taimaka musu. Yanzu yakin Ukraine da Rasha ba zai da Niger ba kenan? Amerika ta ja da ita da ƙawayenta, Rasha ta ja da ita da ƙawayenta, ga kuma filin daga. Allah ka ba mu lafiya, Allah ka ba mu zaman lafiya, Allah ka damƙe hannun wannan fitina, Allah kada ka sa ta faru. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Jazakum Allahu khair, barakallahu fikum wa nafa'a Allahu bikum. Allah ya saka mu malam da alkhairi. Malam ya tattauna akan gabubba guda biyu masu muhimmanci kwarai. Na daya ya fuskance mu, mu ɗalibai na ilimi, ya isar da nasihohi da faɗakarwa. Gaba ta biyu ya yi tsokaci akan halin da duniya take ciki a babin zaman lafiya da kuma fitintunu. Kafin malam mai ta'aliki ya yi ta'alikinsa, dakta, wato a gaban farko da malam yake cewa mu gode ma Allah da ya sanya mu cikin ɗalibai na ilimi, kuma ya isar mana da cewa ilimi yana gadar da tawalu, yana gadar da ƙasƙantar da kai ga Allah ne, ba wani fankama da ba bakere da san asani da filiki ba. Akwai ɗansu abubuwa da suka faru wanda ba zan taɓa mantawa da su ba, wanda ni na ga irin wannan tawalu'in ne a haƙiƙanin yadda yake. Burin ɗan faɗe su a gurguje kafin malam ya ta'aliki. Tunda na san abin da ke da alaƙa da waɗannan matsaloli da malam ya tattauna a kansu, shi Dr. Abdulrahman ya zauna ƙasar Nijar shi ma, don ya yi karatu a can. Can ya yi digiri ɗinsa a farko kafin ya koma Jami'atul Islamiyya. Wato akwai wata fatawa, akwai wata matsala da ta faru a ƙasar nan, a nan garin, a kan wani al'amarin sihiri da aka yi ma wani bawan Allah. Aka yi ta neman yadda za a warware sihirin. To sai shi wanda ya sihirin, sai aka samo sirrin yadda aka yi sihirin da waɗansu abubuwa da hanyoyin da za a bi a warware sihirin. Sai na ce to bari in tambayi wani consultant a cikin aƙida, in ga waɗannan hanyoyin da aka ce za a bi a warware sihirin ya halasta ko bai halasta ba. Sai na kira Dr. Birnin Kudu. Nake ce masa kaji. Sai ya ce min wallahi bai san amsar nan ba. Amma shi ma zai tuntuɓi ɗaya daga cikin malamanmu a Saudiya, ya gaya mishi haƙiƙanin yadda abin ya faru. Ya ji ina hukuncin shari'ar musulunci a kan wannan. ba cikin kunya ko wani dar dari wai ko to bari an jima na kira ka duk ba wannan kawai ban sani ba to wannan kuma bai rige mishi kima ba sai dai ya kara mishi kima a cikin zukatan mu mu da muka tambaye shi ya ga mana bai sani ba baran nan ina jin 29 ga watan Ramadan akwai wata kadiya wata mas'ala da ta faru sai muna neman mafita akan ta mun kira malam Muhammad Aliyu muka ji irin nashi bayanin mun kira malam Bashir Lawal muka ji irin nashi bayanin mun kira professor Mansur da ya kalli mas'alan sai ya ce wallahi mas'alan nan bai san ta ba amma don Allah in kira Dr. Bashir ko Dr. Sani Rijal Lemu amma shi bai san ta ba haka ya ce wallahi shi bai sani ba kuma aka kira su aka samu bayani daga gare su wannan bai rage mishi kima da komai ba bai nuna wai ba malami bane to wannan wai ina son in nuna irin yadda tawalu ke shafan malaman sunna kuma wannan ya dace da wata abin da wata baiwan Allah ta yi ta taba kira ni akan wata tambaya ta gaya min kaji an yi kaza an yi kaza an yi kaza na ce tab na ce Allah ban san ansan nan ba kawai sai ta kwashe da dariya sai abin ya dore min kai a'a ki kira ni kina tambaya kuma ina baki bayani ki nake kwashe da dariya sai ta ce min ai mijinta ne ya ce mata wannan tambayan idan zaki to ki tambayi ɗan izala ne su ne wanda in ba su sani ba za su gaya miki gaskiya ba su sani ba sai su ce miki wai ki bari sai san bincika shine ta ce to abinda ya daure mata kan kawai sai ta kira ta tambayan kuma sai gashi in izalan sun ce ba su sani ba kila da ba in izalan bane wani na yin kukan kura ya ce mata ya halas ne ko haram ta ce to wannan abu shine sai ya bata al'ajabi sai ya burge ta har sai take addu'a in izala Allah ku ne kuke gan kai gaskiya kaza kaza irin waɗannan abubuwa so kaga tawalu kuma sai ya jawo maka girma ka ce baka sani ba maimakon aure na ka kuma sai ya jawo maka daukaka da girma so Allah ka dora mu cikin tadoda da dabi'u na malamai na Allah da kuma daliban ilimi waɗanda suke kan turba mai kyau bari mu yi abin magana ga Dr. Abdulrahman domin ya yi mana ta'aliki cikin 'yan mintocin da muke da su baya ga nan akwai mutum biyu da ya kamata su samu minti biyu zuwa uku su ɗan yi tsokaci kaɗan akan abubuwan da malam ya tattauna gashi limam na'ibin limam malam Aliyu Balarabe gashi nan yana zaune cikin tawalu'un sa cikin fararen hula ba wanda aka juya mu mulki ba to sannan ga barista can malam shehu shi ma na san yana da kula da wannan janibin don Allah za mu ba ku minti bibbiyu ko uku ku ɗan yi tsokaci ku haskaka mana abin da yake zai amfane mu idan dakta ya gama Allah ya saka da alkhairi
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من سار على نهجه مهتدى بعد إلى مدينه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجرن إلمي دم علمي دافت الله أدري wato wannan magana muna buƙatar ta ƙware da gaske malam in zan iya tuna maka hatta su da kai din da malaman da ka bada misali duka sun koyi wannan ne ko kuma suna daga cikin ko kuma yana daga cikin wanda ya koya musu Sheikh Abdul Muhsin Abbad malam Muhsin Abbad malamin mu ne ko malamin malaman mu bawan Allah a doron ƙasa a yanzu zan iya cewa a fannin hadisi yana cikin wanda suka san ilimin hadisi sosai a duniya amma ga malam nan ba mu rayu da malam a Madina ba amma yanayin ɗabi'ar shi malam Abu Muhsin Abbad yana tana maimaituwa sosai na tabbata akwai majalisin da na halarta malam ya ce la'adu ya kai su biyar za a tambaye shi shi ladri Allahu a'lam wanda wannan matsalar idan ni ne ko kai a guje za mu ba da amsa to amma kullun suna jin wato amana ce Allah ya tabarakata ya dora musu na mutane yanzu duk wanda yazo nan wuro ya bada amanan kunni shi ga mai magana ya bada amanar zuciyar shi ga mai magana kai mai magana ya kamata ka ji tsoron Allah ka gaya mishi magana daga cikin zuciyarka kar ka gaya mishi magana din ka burge shi kar ka gaya mishi magana din ya ji dadi ka gaya mishi abinda Allah yake so ya aminta da shi kawai shi ne amma a yau za ka samu saboda rashin hararo wa'innan ababen malami ko ba zan ce malami ba wanda ya nada kanshi malami a wurin karatu yana gilla madalibai ƙarya yana gilla madalibai ƙarya abinda bai faru bai ce ya faru din ya burge su wannan ababe ciwo ne a cikin mu ubangiji tabarakataala ya mana magani dole mai karatu ka ji cewa waɗanda suka zo suka zauna a gabanka suke sauraronka da wanda suke sauraronka ta kafan sada zumunta na zamani ka ji cewa amana ce Allah tabarakata ya dora maka a kanka ka gaya musu gaskiya ka gaya musu abin da Allah yake so kuma ya aminta da shi idan baka sani ba ka ce musu baka sani ba ko wannan abin ba zai rage ka da komai ba bal zai kara maka girma ne saboda ɗaya daga cikin magabata inajin ibnu abbas ne yake cewa man nasiya la adri usibat maqatilu duk wanda ya manta cewa la adri ban sani ba an buge shi a makasa Allah tabaraka wataala ya mana tawfiqi malam ya yawaita magana akan dalibi ya karatu a gaban malami sannan kuma bisa shawara malamin ka nemi malamin da ka san yana jin tsoron Allah ka nemi malamin da zai hada ka da Allah na saba cewa kuma ina maimaitawa duk malamin da zaka zo majalisin sa ba shi da aiki sai wasa kanshi da fadin falalolin shi wallahi ka guje shi ba malamin Allah bane kuma wallahi zai raba ka da Allah duk malamin da ba shi da aiki sai wasa kanshi da fadin shi waye da fadin falalolin shi Ibn Hibban a cikin littafin shi Rabatul Uqala wa Nuzhatul Fudala cewa ma yake al'aqilu la yansibu fadilatan ila nafsihi yace duk mai hankali baya jingina wata falala zuwa gare shi zuwa kanshi mutane ne za su gani su fadi wannan falalan ba kai ka fadi ba kenan duk mai wasa kanshi ma yana nuna ma yana da karancin hankali a wurin sa Imam Ibn Hibban Abu Hatim Al-Busti saboda haka wannan yana da muhimmanci ka zabi malamin da zai hada ka da Allah ka zabi malamin da zai gaya maka Allah ba abin da ke cikin zuciyar shi ba a su da yawa karatuttukan mu a Najeriya idan ka kalli malaman ka kalli ɗaliban sai ka tausaya ma malan ka tausaya ma ɗaliban saboda kowa sai ka ga shi ya kafa kanshi a matsayin shi ne musulunci ya kafa kanshi ya abin nan abin zai shine sunna idan ka taba shi ka taba musulunci ka taba sunna kuma zai yaki akan cewa ka taba musulunci ka taba sunna in ka kuma bibiya sai ka ga hududun nafs ne shi ka taba akwai ɗaya daga cikin abokanmu Dr. Mansur Isa Alwa naga wani tafsiri da yayi tafsirin ya burge ni kwarai da gaske yana tafsiri sai ya zo inda Allah tabarakatuhu yake shi wazkuru ma fihi yace Allah umurni ne maka ka faɗi abin da ke cikin alkur'ani mai girma ba abin da ke cikin zuciyarka ba yayi magana yayi nasiha yayi nasiha wallahi nasihar ta tsuma ni ta kama kaina kwarai da gaske sai wani malami kuma daga ba sai ya zo ya ce wai da shi ake yi wannan rashin hankali ne shi ne faɗi suna ba bai ba da misali ba sai wannan malami ya zo ya ce wai da shi ake yi ya ci ma dakta mutunci sosai na kalla sai na tausaya mishi
kuma na tausaya ma waɗanda suke zama a gaban shi a matsayin dalibai waɗannan ko kuma wannan mutumin waɗanda su irin dalibai zai yayi ai zai yayi mana masifa ne a kasar mu kuma duka abin da ke jawo haka shine karatu da kai akwai wani aboki na wanda ake cewa muna kama da shi Dr. Umar Dokaji muna shiri tare da shi a gidan Suna TV muna magana da shi sai sun yace mu mallan ka san matsalar mu ashe ban sani ba yace duka sai ɗan daidai karatun mu a Najeriya ba shi da uba ne yace shegu ki ne shi kware kuwa yace karatun mu ba shi da uba yanzu misali idan karatun kana da uba kenan kana da mai tsawatarwa idan kai wata fassara ko kai wani abu ko ka faɗi wani magana ko wata magana da bata dace ba ko ta saba akwai wanda zai kira ka ya jama kunne ce ba haka ake yi ba amma kowa a cikin mu yana jin shi ma wani authority ne in ka taba shi musulunci ka taba in ka taba shi sunna ka taba Allah tabaraka ta'ala ya kiyaye mu Allah ya nuna mana gaskiya wannan ciwo ne babba الإمام أبو علي القالي ينشوى تصدر لتدريس كل مهوس أم كل مهوس جهول تسمى بالفقيه المدرس وحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت قديم شاء في كل مجلس لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس يسي مسألة أبن بكين تكيشيني هو ya fito ya samu kujera shi ma malami ne kamar yanda malam ya fadi wallahi malam wani ma bai kai rabin riyadus salihin da ka fadi bai jade da iya tada baki ba balle fassara wallahi wani ma tada baki ma wallahi bai iya tada baki ba kuma malami ne kuma yana karanta da dalibai akwai abubuwa wanda idan na ce zan bayyana wani ma za a ce da wani nake yi amma abubuwa ne na bandariya abubuwa ne na bakin ciki kuma wai fa yana da dalibai ne wani malami zai karanta karatu ne fa gashi nan a rubuce Abdullah ibn Abdurrahman al-Jibrin udu al-ifta al-mutaqaid wallahi malami ne kuma yanzu in na ce ma wannan cewa bai san karatu bai san inda karatu ya bi ba kila akwai wanda sai sun shaƙe ni Abdullah Abdurrahman al-Jibril udul ifta al-muqaad al-mutaqaid bai iya karanta ba sai ce al-muqaad al-mutaqaid ba wanda ya rita kenan ba ka san fasar da yi yace wai zaunan nan dan kwamitin fatawa kenan wai al-mutaqaid ya karanta al-muqaad kuma maimakon ya fassara daidai sai ce wai zaunan nan dan kwamitin malami ne fa shi yasa wannan Abu Hayyan at-Tauhidi yake cewa ya zunnul gumru an al-kutub tahdi aka jahlin bi idrak al-ulum yace sakare yana tunanin littattafai za su shiryar da jahili ya zama malami wa ma yadri al-jahuru bi anna fiha ghawamid hayyarat aqli fahimi yace jahilin naka bai san a cikin littattafai akwai wato ababan masu daura kai wanda suna ruda mai fahimta ma balle irin shi wa taltabisu al-umuru alayhi hatta yakuna adalla min tawm al-hakimi al'amura su shaɗe mishi sai ya zama abala min taumal hakimi sai ya zama ya fi taumal hakim bacewa taumal hakim wani mutum ne da ake buga misali da shi wurin sakarci da gidadanci yace wa man talaba al-ulum bi ghairi shaykh yadhillu an sirat al-mustaqim duk wanda yana mai malami ko yana mai ilimi ba tare da malami ba to ya bace hanya gaba daya Allah tabaraka taala da sadabu wallahi malam ina yawan ba da misali a cikin malamin Saudiya Salih Ali Sheikh ministan harkokin musulunci wato yana cikin malaman da zaka ce wato malamai ne na yankan shakku na kaiwa gaban sarki idan ya bude baki na magana akan ilimi wallahi malam sai kai mamakin wannan wai in ka tattara shekarun shi ya samu dama yi wannan karatu amma har zuwa lokacin da malamin shi kafin ya rasu shine Abdulrahman Al-Jibril zai zauna ya tankwashe kafa a gaban malamin shi bal shi ma ke jamman shi baki ya ja mishi baki ko minista ne ba zai zauna ya ja malamin shi baki ayi karatu shi ma in lokacin karatun shi ya zo ya sa vest wannan alkyabbar da suke sawa wanda ita ce kamar matsayin babban riga a wurin mu shi ma ya zauna ya bada karatu ya kai kololuwa na ilimi da matsayi amma bejin ya gama karatu yana karatun karatu a wurin malaman shi amma mu dan lokaci kadan sai mu gudu mu ma mu je mu kafa majalisi yace hum rijal wa nahnu rijal da'iman ina cewa hum rijal wa anta dajjal Allah tabaraka taala shirye da mu magana matsalar Niger tana da yawa kuma an ce lokaci yayi amma abinda nake so in tunatar da mu a lura da kyau kasashen yamma suna da wani makirci wanda ba kowa ke iya gane shi ba Faransa ta hada wannan rikicin amma ta koma baya tana goyen bayan tsohon shugaban kasa kuma tana Allah ware da juyin mulki kuma ita ta hada kasan Faransa sai ka shiga kasar da Faransa ta juye ita masu mulkin mallaka zaka gane cewa wannan kasan makira ce kuma ba kankanin barna ce ma kasashen musulmi ba ta raba su da addinin su ta raba su da al'adun su da kuma raba su hatta da yaran su malam yaren da kake bada misalin ta a India jiya a masallaci ina ta fito kasar da Faransa ce ma juyin mulkin mallaka a irin wannan kasashen ne zaka gama ce daga ita sai dan diras da rigan mama ko musulma ce da gama shashancin ta kuma insha Allah an jima zaka ga ta sa hijabi ta yi sallah Faransa kasa ce khabita sannan kuma yanda ka san kudin cizo haka take saboda ba ta da arziki matsiyaciya ce da kasan da ta yi mulkin mallaka da wayannan kasashen take samu arziki kasan Niger a duniya ita ce ta farko a wato ta wato menene yake shi yanan ne menene sunan shi ne United of the kun san shi ne kun ya fadi shi kenan ita ce ta farko amma suna amfana da uranium din kasan to duk shugaban da a canja juyin mulki aka yi mishi shi ma ya nuna ya isa haka nan su samu yancin kansu aka juya shi wannan kila kun gani cewa ya ce za su yanke alaka da Faransa za su canza kudi ko me yasa wai dan Najeriya idan ya shiga Niger ba zai kashe naira ba haka da sauransu dalilin juyin mulki shi kenan ba wani abu ba kuma lokacin da ya zo Najeriya lokacin bude matatan man Dangote ya yi magana da Hausa me zai sa ba zai magana da Faransanci ba ya magana da Hausa shi yasa aka yi mishi juyin mulki Faransa ita ta sa aka yi wannan kuma ina mamakin dan Afirka da za a hada da kai din a dubar da a dankwabar da kasanka wanda yake son ya daga kasarka ta zama abin nunawa a duniya kuma shi ne abokin gabanka saboda haka yan uwa masu albarka ita ta hada kuma ita ta sa aka juyin mulkin nan mata kuma baya cewa wai ta yanki talafin da take ba Niger talafin mai take ba Niger ba Niger din zige wata talafi ba a jirainin wayo Niger tana da fetur ita ce ta farko a duniya a arzikin uranium din nan amma kuma a talace shiki ba su da komi saboda gaba daya ta kwashi saboda yadda na faɗi ita Faransa kaman kudin cizo ne ba ta iya rayuwa sai da jini to duk kasan da take nufin ta fita daga tsarinta da kuma wannan mamayar ta to sai ta ga bayan su haka kuma take santayi ubangiji sarrafa ta'ala ya kiyashe mu da yaki ubangiji sarrafa ta'ala ya kawo daidaito akan cikin wannan al'amarin Allah sarrafa ta'ala ya tsare mu ya kiyashe mu daga zubar da jini wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
السلام ورحمه الله وبركاته جزاكم الله خيرا يا دكتور الله يجزاك الخير يا موالى المؤمنين اخواتي المصريين دي انت كمان انت شو انا درس ما هو في يوم فيديو هو اللي هو على بركه روح انت ادي
يا انت صباح
النور
يا اخي اسمي دونا ناوي يلا 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 يلا
Allah shi ba kan sauki ne malle mun samu kabo ku gani da Allah saboda Allah ya kawo ni